الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar juma'a ce wadda ta daidai da 28 ga watan juma'a da saniya hijrana da shekara 1431 daidai da 11 ga watan june shekara ta 2010 wannan shine kasan na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan ainihin littafin al-mi'atun nabawiyya min al-ahadith al-mi'atun nisawiyya min al-ahadith an-nabawiyya jam'u الشيخ صالح ابن عبد لم يستطيع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة وأن عينين حديثي أنكر بوشني دقواني تكما لمن تابعي ميسونا أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري wannan wajen ibnu din nan za ku gyara don ya ce ibnu ya zama kasara ce an abi burda ibn abi musa al-ash'ari daga abi burda dan abi musa al-ash'ari wajen ibnu din nunun din kasara ce an abi burda ibn abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala daga abi burda dan abi musa al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace waji'a abu musa waj'an abu musa yayi rashin lafiya waj'an shadidan rashin lafiya mai tsanani fa gushi alaihi sai ya suma wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi dakin shi na ai wato kanshi yana kanshi yana kan cinyar wata mata daga cikin matan shi abinda ake nufi da hajar shine cinya idan mace ko namiji ya shimfida cinyoyi haka to irin yadda za a ce barin dan kwanta akan cinyarka ko akan cinyarki ko kuma zo ka kwanta akan cinyata ina fatan kun gane to yana ita tana zaune shi kuma yana kwance bai da lafiya kanshi yana kan cinyarta falam yastati an yurda alaiha shay'an bai iya ya mayar mata da komai ba ma'ana a lokacin suma yayi jama'a suma yayi kamar yadda muka ji ko to sai ta rinka ihu ta rinka kuka tana cewa ya mutu don a cikin yadda asalin riwayar take kamar anan wurin bai kawo ta kammalalliya ba ta rinka ihu ne tana cewa wayyo mun shiga uku mun lalace wane ya rasu mun hakura yau kuma wane gashi yau kuma wane wane mun shiga uku wayyo irin an abin nan wayyo dawa aka ban mu mun shiga uku mun lalace yau gidan dukka misali irin hayaniya dai ta ku ta mata haka shikenan sai bai iya mai mata da komai ba tunda ba mutuwa yayi ba kuma ku saurara ku ji koda mutuwa yayi yana jinta amma ba zai iya mayarwa ba to yanzu su ma yayi ko kun fahimta jama'a su ma yayi ba zai iya komai dangane da abinda zai ce mata ki daina wannan kuka babu kyau ba falamma afaqa da ya farfado a cikin wace riwaya da nake ishara sai da yace ke ce kike iho kike cewa kaza 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 tace eh sai yace ba ni baki shi tace a garin yaya ba ka bani ma'ana saki na kai ya tace a ba maganar saki ma'ana ba ruwana da al'amarinki wannan abin da kika yi ba da hannuna ba ba da cewa ta ba qala yace ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ni ba wanda manzon Allah ya barranta daga gare shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari'a min as-saliqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya barranta daga as-saliqa ita ce wadda take daga murya tana kuka wal haliqa da kuma wadda take aske gashin kanta saboda bakin cikin mutuwa washaqa da wadda take yayyaga rigar saboda bakin cikin mutuwa wadannan al'adun jama'a al'adu ne na kafirci al'adu ne na kafirai al'adu ne kuma na maguzawa kuma ko a yanzu kafirai suna yin su za ku ga akai mutuwa sai ku ga wata mata tana ta birgima tana diban kasa tana zubawa a kanta tana yayyaga rigarta tana yayyaga zaninta duk abin da ke kusa da ita ta buge shi ta fasa shi sannan ta sa ta aske gashin kanta tal ta zama ainihin ta yi salkwabo ta zauna wata ba wanka ba wanki sai dai sharbunan majina kawai waɗannan al'adu ne na jahiliya wanda Allah madaukakin sarki ya girmama mu ya mutunta mu alhamdulillah ya aiko mana da fiyayyen halitta da ainihin alqur'ani Allah yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi haqiqa Allah ya so mu'minai ta wato mun tsallake rijiya da baya da an haife mu a maguzanci mun yi maguzanci mun mutu a maguzanci mun kade kenan shine laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah yayi wa mu'minai baiwa to irin wannan bahaushe cewa yake Allah ya so wa ne Allah ya so mu mun tsira da kyar mun sha ma'ana da Allah ya aiko mana manzo daga cikin mu mutane yazo yana karanta mana ayoyin Allah yana tsarkake mu yana tarbiyyar mu tare da cewa kamar yadda Allah yake fadi wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin kafin wannan lokacin a cikin bata ake wani dan tauri ne wani dan club ne wani dan drama ne wani dan sara suka ne wata karuwanci take yi wata gatanan ta lalace ne a cikin al'adu gaba daya jira take yau ina ake da kai amarya gobe ina ne za a je biki jibi ana wurin boka gata za a tafi za a yi rawa gwatso a gaban makadi duk wannan shiriya ce ta Allah madaukakin sarki Allah ya kawo mana shine laqad manna Allahu 'alal mu'minina wallahi wannan aya kamata a zo a kira wata lacca ta musamman a sa mata baiwar Allah ga mu'minai da ya aiko fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah madaukakin sarki bai aiko da annabi a irin wannan lokacin ba da ke da ni da ku da su da mu da su wance da su wane da ba san halin da muke ciki ba a yanzu da mu wasu mutane ne entirely daban ba irin yadda muke ba kuma ko a wannan hali muke fatattu ne muke da Allah bai aiko da annabi a wannan lokacin ba domin shekara 1400 da ta gabata da aka aiko da shi a lokacin duniyar ta gama bata gaba daya mai riwaya Abdullah dan Abbas yace illa baqaya ahlul kitab sai yan tsiraru daga cikin ahlul kitabi tsalli tsalli nan nahiyar mu ta Afirka ko ta fi ko ina duhu da jahilci da kafirci da maguzanci da tsafi da bauta iri iri inda suka fi mu bata duk duniya sune kasar India in ba kasar India ba babu inda aka fi Afirka tsafi da nau'ukan bauta da shirme da al'adu iri iri waɗannan al'adu sun bayyana a 1977 lokacin da aka yi festac aka yi gayyar al'adun mutanen Afirka in kika je yanzu koda kaset din kika sa kika gani zaki ce Allah ya so mu waɗannan sune al'adun mu na Afirka a cikin karni na 20 kenan ma to ina karni na 5 da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo na ainihin bature mana a wannan lokacin an yi nisa da lalacewa dan haka Allah madaukakin sarki mun gode mishi da ya mana wannan baiwa to cin moriyar wannan baiwa jama'a shine ka a rage wata shiriya kwaya daya da annabi yazo da ita a ce ba za a iya aiki da ita ba kar kuma a bar wata al'ada mugunya kwaya daya ko wani kafirci ko wani maguzanci to kun ga daga cikin waɗannan al'adun waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wasu hadisi da Imam Muslim ya ruwaito yace al'umma ba za su bar su ba al'adu ne na kafirci akwai kukan mutuwa kukan mutuwa yana daga ciki dan haka ku yi kokari ku iya sarrafa kanku da sarrafawar sunna. Kowa kuka gani iyayen shi sun haife shi ne salin alin dan ya iya bin shari'a, shedanu ne suke zuwa suke karkatar da mutane, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin wani hadisi. To tunda haka ne kenan yanzu kowa yana nan shirye yake da iya daukan shari'a, amma in ya riga ya samu kanshi a gurbacewa ne, to kuma abu ne mai sauki, ta wani wurin kuma abu ne mai wahala ya iya barin waɗannan abubuwan ya dawo zuwa ga shari'a. Amma in dai da gaske yake, Allah madaukakin sarki zai taimake shi, domin mutanen da suka fi kowa ƙarfi a maguzanci sune su sayyidina Umar dan Khattab. Wata ran Annabi jin shi yana cewa na rantse da ubana, manzo Allah yace la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Ku daina rantsuwa da ubanninku, wanda duk zai rantsuwa yace ya rantse da Allah ko kuma ya yi shiru. Dan haka ina fatan ku kiyaye wannan magana. Yanzu muna fadin ta tana da sauki, ita ce mu ce kukan mutuwa ba kyau. Kukan mutuwa manzo Allah yace duk wanda ya yi shi ko duk wanda ta ya barranta daga gare ta. Yanzu abin yana da sauki, za a iya wayar gari gobe da safi mijinki ya mutu, mahaifinki ya rasu, danki ya rasu, kaninki ya rasu, wanki ya rasu, ko wani wanda kike matukar ji da shi a cikin zuciyarki. To shine jarabawa da Allah yace, Allah madaukakin sarki yace sai ya jarabci mutane dangane da nau'uka na rayuwa, da mutuwa, da dangogin duk abubuwan da mutane suke ji da su, kowa akwai inda Allah madaukakin sarki zai jarabce shi. Amma sai yace wa bashirus sabirina alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Masu haƙuri idan musiba ta same su. A makon da yake bata muka karanta hadisin matan nan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya same ta tana kukan mutuwa a jikin kabarin danta, da ya mata wa'azi ma sai ta wartake shi tace tafiye ba ta wuri. To kun ga irin ta wannan matan, musulma ce fa ba kafira ba ce. Yanzu haka tana daga cikin waɗanda ke zuwa wurin wa'azin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma kuma yau ga abin ya faru ta manta da wa'azin baki daya, dan wai yanzu abin yana neman ya dauki salo ne irin na jahiliya. Jama'a, salon jahiliya shine idan akai mutuwa a yanzu wai ana so a ga tayi kuka ba ko bace kuka ba, sai a ce a dama bata damu da mijin ba, ai dama uban bata dame shi bata damu da uwarta, dama bata yi mata biyayya, ai kun ga ma da ta mutu idan ta kyap ba abin da ta yi. Duk wannan ba dalili bane akan soyayya, don wanta ta rasu, wani ya rasu, a'a wallazina amanu ashaddu hubban lillah, masu imani sun fi tsananin son Allah fiye da kowa. Don haka Allah ya ce kada ayi kukan mutuwa, amma al'ada kuma da tarbiya da tausayi da menene sun kufulo miki, sai ki danne su da soyayyar da kike wa Allah. Gashi nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi baran-baran, ya ce ba shi ba mai kukan mutuwa da wadda take ainihin wato aske kanta saboda takaicin mutuwa, da wadda take ya garigarta saboda bakin cikin mutuwa. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim so suka ruwaito ainihin wannan hadisi. To akwai wani ilimi da ake kiran shi ilmu gharibul hadis. Abinda ake nufi da ilmin gharibul hadis shine ilimin da ke fassara kalmomin da suka zo a cikin hadisi waɗanda ba a saba jin su ba, wannan ana kiran shi ilimin gharibul hadis. Ku kiyaye jama'a, idan kina karatun hadisi sai kika yi tuntube da wata kalma wadda baki saba jinta ba, to akwai wani ilimi wanda shi zake amfani da shi, sunan ilimin gharibul hadis. To malamai sun rubuta littafai waɗanda kaɗan daga cikin littafan nan ga sunan ga wadda duk take karatun hadisi ta samu kanta a bata samu irin waɗannan hadisai ba, kun gan su nan duk ga sunan. غريب الحديث النهاية في غريب الحديث والأثر من يمن يمالما الإمام مجد الدين أبو السعدات المبارك ابن محمد الجزري ابن العثير وأن مال من دنيا كنم باكي ديا مالما يسن يربوش ربوش الدامة سأل إمام ابن قتيبة سأل إمام الهروي سأل إمام الزمخشري سأل إمام الحميدي دقا سنن دقا ربوشا ya zo gaba daya shine sai kat gharibul hadith na al-imam abu ishaq al-harbi wannan littafi mujalladi 15 ne asalin shi yana fassara kalmomin hadisi ne ala tariqatil muhaddisina sannan sai babban malami al-imam al-humaydi gashi shi kuma yace tafsiru gharibu ma fi sahihain al-bukhari wa muslim ma'ana shi wannan kalmomin da suka zo cikin bukhari da muslim kawai yake fassarawa vocabularies sannan sai babban malami al-imam ibn qutayba ad-dinawari shi kuma yace gharibul hadisi sannan sai wani babban malami al-imam abu ubaidin al-qasim ibn sallam shi kuma gashi yace al-gharibul musannaf sannan aka samu babban malami al-mu'tazili az-zamakhshari yace al-fa'iq fi gharibul hadis ma'ana littafin da yake tare na kowa the highest littafin shi yafi na kowa qat da wannan malami yazo shi kuma sai yace an-nihayatu to karshen tika tik fi gharibul hadisi game da duk wata kalma da tazo a hadisi da asari maganar sahabi ko tabi'i ya fassara ta amma jama'a babu qat sai Allah babu al-akhir Allah ne daga cikin sunayen shi huwal awwalu wal akhir shine farko shine karshe amma yayi kokari dan ya tattara waɗannan ne gaba daya ya nemi ya tattara su ya saka su a cikin littafi daya amma bayan dan lokaci sai aka samu wani malami ya mishi istidraj sai aka samu gashi nan malamai suka zo suka yi ta aiki malamai babacci suke ba jama'a irin malaman mu yanzu a ci a koshi ai tabbaci minal layli ila layli gashi yace al-lu'lu'un nasir fi ta'liqi 'ala an-nihaya libn al-asir wani malami ya ta'liqi wuraren da suke bukatar a karasa su ya karasa wani ko sai yace az-zailu 'ala an-nihayati fi gharib al-hadith wal-athar abubuwan da ibn al-asir bai saka ba gashi nan shi kuma ya gano su ya saka su to duk waɗannan littafan jama'a ba ana tara su dan ado bane ana tara su ne a karanta dan haka zai zama a rayuwarki baki da wani lokaci za a tafi kai amarya a kai amare 100 ma baki ji labarin su ba katin auren ma aka miki ma yau kike da lokacin ki karanta shi dan haka sai kun narke kun zama ahlus sunna amma as-salafiyuna ahlus sunna waɗanda tunanin su irin tunani ne na salafus salih sai kun bar al'ada tukuna in ba haka ba ku tsaya ku ji in kika je kabari zaki rena kanki ne matsalar kenan da a ce za ka yi abin da kake so ne Allah ya dauke kai kai ya saka ka aljanna waye zai tsaya wannan aikin amma sai ka yi abin da yake kai in ba haka ba fa kana mutuwa sai yace kalla lamma yaqdi ma amara gashi nan ya mutu bai gama abin da aka umarce shi yayi ba ya cike lokacin shi da shirman banza sannan kuma yanzu fa ga tambayoyi akan shi wadanda ba zai iya bada amsar su ba dan haka wannan shi yake kira ilmu gharibul hadis ilimi game da wato abin da yasa dukkanin maganganun da aka rinka yin su sun saba wa yadda ake maganganu to za a rinka samun wasu kalmomi waɗanda kuma ba haka suke ba misali jama'a yanzu in kika shiga cikin urin teloli da masu sai da goro da masu sai da azara zaki ji suna wasu kalmomi waɗanda in kin fito cikin sauran Hausa ba haka suke ba sai tele yace koshiya ta ta kare mecece koshiya palate yake nufi palate nan da yake nufi menene da turanci plate mana dan abu ne dan karami a cikin makogoran keken dinki amma sai suka sa mata koshiya wannan kalmar koshiyar nan yanzu kika dauko ta kika zo da ita wurin mata ko masu damun fura da nono su kuma wata aba take nufi daban a yan goro ko yan azara sai a ce ƙwarya guda suna nufin guda 100 in kika to wurin mata kuma sai su ce ƙwarya din nan wani masaki ne ko wani katon koko ne ko makamantan haka haka annabi ya rinka magana a cikin hadisi waɗanda ba a saba jin waɗannan maganganu ba shine sai aka samu cikin malaman hadisi wasu suka je suka zage suka koyi lugha haka ake yi fa aikin da gaskiya ake yi yanzu ke ba likita bace baki da alaka da likita amma saboda kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kare manufar addinin musulunci sai ki ce zaki je ki karanta aikin likita idan kika je kika karanta aikin likita din nan me zai biyo baya ke bakin je kin yi ne dan ki samu kudi ba ke bakin je kin yi ne dan ki sa wani nafita ki daura huya ana doctor wance ba kina son ki kare mutuncin musulunci mutuncin mabiya musulunci mutuncin al'ummarki waɗannan malaman malamai ne na hadisi amma sai suka tashi suka yi karatun harshen larabci mai zurfi al-imam abu ubaidin al-qasim ibn sallam baban shi bagwari ne ma ba farisi ne idan yazo yana larabci juya mace yake yana mai da ita namiji da ya kawo shi makaranta sai ya ce wa malamin shi ataituki biha litu'allimaha al-lughata al-arabiyya da ta nan nazo miki da ita ne ki koya mata larabci namiji ne amma juyawa yake yi baban shi abinda malamai suka fadi cikin tarihin shi kenan mana baban shi baba larabe bane amma yau gashi har ya koyi larabci ya rubuta littafi al-gharibul musannaf yace kalmomin hadisi waɗanda aka bi aka tsara su aka fassara su gashi nan mujalladi 3 duk inda ake tarihin shi karanta sayar alamin nubala da ko ina sai kin ji an ce kuma qad tadalla fi al-lughati al-arabiyya ya koyi harshen larabci ya koshi ya iya yayi zurfi amma ba balarabe bane Abdullahi Gwandu bafulatani ne haihuwar uwa da uba amma sai da ya koyi larabci ana ce mishi balaraban mutanen yamma ashe akwai ilimin da asali zaka je kai shi ne dan ka kare wa al'umma yancin su ba wai kawai ilimi ana yin irin yadda yanzu ƴan Najeriya suke bane kowa yana son ya zama likita ne dan ya samu kuɗi kowa ya ji an ce ayin an karanta kaza ana samun kuɗi dan haka zai je karanta ne yana ta leken tuta ina kuɗin za su fara fitowa ne in ba su fara fitowa ba sai ya fara sata ko kuma sai ya rikice saboda haka ku kiyaye waɗannan kalmomi da annabi ya faɗi as-saliqa al-haliqa ash-shaqa ba a saba jin su ba sai malam yace as-saliqa abinda ake nufi da as-saliqa allati tarfa'u sautaha 'inda al-musiba min as-salaq wadda take ainihin wato daga muryarta idan wata masifa ta faru malam yace min as-salaqi kalmar daga salaqa wa huwa as-siyah shine ihu wal wulula metece al wulula al wulula itace a rinka daga murya ana ihu ana shasheka al haliqa ita kuma allati tahliqu sha'raha inda al musiba wadda take aske kanta in wata masifa ta faru wa yumkin an yuqasa 'alayha bil muqabil wa huwa man yamtani'u an halqi sha'ri ra'sihi المعتاد عند المصيبه ku tsaya ku ji malam asab da yake gogaggen malami ne sai yace yayin da aka ce wanda ke aske kanta a wurin musiba ko to kuma zai iya yiwa a fassara haka da muqabalar wannan kalma ita ce me shine wanda zai ke aske gashin kanshi da ya saba askewa saboda wata musiba sai kiga mutun ya tara gashi dam me yasa wai saboda matar shi ta mutu ba zai sake yin aski ba sai nan da shekara 10 yana ta kaba to kenan yanzu matar da zata ce ba zata yi kitso ba ba zata yi kaza ba saboda mijinta ya mutu wannan menene wannan ya shiga cikin wannan ko kun fahimta jama'a to akwai kuma mutanen da zasu ce ai shi kenan yanzu tunda matar shi ta mutu zai aske rabin kansa a yanzu sai bayan nan da wata shida kuma zai aske rabin duk akwai irin waɗannan malam yana fadin yadda al'amari yake juye wa kafirai ne jama'a wato jama'a shedanu suna wasa da kafirai fiye da yadda kuke tunani Allah ya kiyaye to sai kuma malam yace ash-shaqa allati tashqu thiyabaha 'inda al-musiba wadda take yayyaga rigarta idan masifa ta faru mawaqin jahiliya yake cewa matashi idza mitu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljayba ya umma ma'badi yace yake uwar ma'bad idan na mutu ki kuka gurgurdan matsayina a wurinki da gurgurdan irin soyayya da kike min to ki kuka haka sanan ki yayya ga rigarki ki kacakata da rigarki dan ki nuna mutane ni dinnan masoyi ne na rasu wannan jahiliya kenan Ummu Salama a cikin hadisin Muslim a lokacin nan ba a dade da shiga addinin musulunci ba, mijinta ya rasu, an dawo Madina kenan. Sai ta rinka gayyan mata, aka sa ranar za a yi mata kukan mutuwa, dan gayya ake, za a yi ta gayya, kawaye na Cikaji su zo, kawayen Dogon Bauchi su zo, na Bakin Dogo su zo, kawaye na duk gari sai a taru gaba daya, sai a ce an sa ranar 5 ga watan Sha'ban, ran nan ne za a yi kukan mutuwa da wancan mijin da ya rasu. Ku zo ku ga mata kamar 1000 sun taru, ana zaune sai a kada wata kararrawa, ana kada sai suke ce da kuka. Waɗannan munafukan Allah ne, ba kukan gaske bane, kuka ne na kafirci, na jahiliya. Ina fata an gane irin waɗannan mutanen. Ummu Salama tana ta gayyatar su, tana ta gayyata za ta yi kukan mutuwa. Sai Annabi ya ji labari, sai ya aika mata ya ce a'a, dan ta ce gharibun mata fi ardil ghurba, kana bako, ka zo ka mutu a ƙasar da take bakuwar ƙasa ce, ba a san ka ba, to zan yi maka kukan da sai kowa ya san wane ne kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ta. Wannan shine abin da kowa ya kamata ya dauka. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Abinda Allah ya baku ku karba, abinda Allah madaukakin sarki ya hana ku, ku bari. Allah madaukakin sarki yace ku ji tsoron Allah. Allah ya da tsananin ukuba ga ainihin waɗanda suka saba mishi. Idan kun gane wannan magana da kyau jama'a, babu shakka akwai girman hadari a ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana abu, har yanzu kuma a samu wasu musulmi suna yi. Na haka ku daina kukan mutuwa. Kukan mutuwa ba shike bayyana soyayya ba. Wato in aka yi mutuwa, kamata ya sai ku tsaya ku dubi yanzu menene shari'a ta ce ai a wannan hali. Domin idan hali mafi cancanta, ko kuma idan akwai hali mafi cancanta da yafi dacewa a yi wa Allah biyayyar abinda Allah yake so kike, shine halin sanda aka yi mutuwa. Allah madaukakin sarki ya ce maka. الحديث الثاني والعشرون حديثنا 22 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي أبو موسى الأشعري اللهم لو كان سلكي قال مش يردايتي دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة هكذا يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. متفق عليه. صحابي أبو موسى يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي لا يأتين على الناس زمان تبس ونزامني زي زوي سامو متاني وانما مغانا تي دا النبي يكي فتنت دا دكان قرفن قيوة saboda ma yantiqu anil hawa, baya magana daga san zuciya. Tabbas lallai wani zamani yana nan zuwa, yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqa, mutun zai rinka yawo da sadaqa min az-zahab, zinari gold, yana yawo da zinari zai sadaqa jama'a, ya rasa wanda zai karba. Thumma la yajidu ahadan ya'khudha minhu, sannan ya gama yawon shi kakkaf, ba zai samu wani mutum guda wanda zai karbi wannan sadaka ba. Kowa ya wadata, dukiya ta yi yawa, kuɗi sun yi yawa. Wayurar rajulul wahidu, sannan sai a ga mutum guda, yatba'uhu 40 mra'a, mace 40 na biye da shi. Yaluzna bihi min qillatir rijal, waɗannan maza guda 40 kowace tana fakuwa da wannan namiji, tana karkashin shi saboda karancin maza. Wa kasaratin nisa'i, da kuma yawan mata. Waɗannan mata da ake cewa mata 40, kar ku kiyaye ba, kar ku zaci cewa ana maganan matan aure ne, ana maganan mata kawai. Ga matan shi, ga 'ya'yan shi, ga gwaggwanni, ga uwa, ga matan 'yan uwa da sauransu, duk an mutu an bassu. saboda haka sun waye gari mutum guda ne namiji suke da shi a cikin family din a cikin dangin wanda shine yake kula da su yake ainihin rike su jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan yana nuna ƙarshen duniya kuɗi za su yawa yana nuna ƙarshen duniya maza za su karanci yana nuna ƙarshen duniya mata za su karanci to mata za su yawa to wannan alama ce daga cikin alamomi kanana na tashin alkiyama tashin alkiyama tana da alamomi manya-manya akwai kuma kananan alamomi yanzu waɗannan alamomin sun fara faruwa jama'a kusan duk inda kika je yanzu idan a aji ne zaki ga mata sun fi maza yawa idan makaranta ce zaki ga matan sun fi yawa idan kika shiga kasuwa zaki ga mata suna neman su fi yawa to balle a je gidan biki wanda dama su ne manajoji a nan dan haka ƙarshen duniya idan al'amari ya kai kat to za ga wannan alamar ta faru to amma wannan alama ta farko kasantuwar ba ta faru ba shi yasa za a ce har yanzu wancan lokacin na yawan matan bai faru ba shine ba a fara yawo da kuɗi na zinare ana neman mai karban sadakar su ba yanzu kam ko taron limamai ne in ka je da sadaka to wani limamu ma zai sallama daga sallah ya tsaya ya karbi sadaka in ya so ya fara sallah ina fata an gane saboda haka wannan zamanin bai zo ba tukuna kuma wannan zamanin karki fatan ya zo dan ke zaki ga cewa ta yanzu yadda talauci ya min yankan kauna din nan a ce wai har ni ce ake kawo wa kuɗi ni kai ba dai ni ba ni kan sai karba an boye a kowa ya wadata a lokacin ba wanda yake da bukata Allah madaukakin sarki kada ya nuna mana irin wannan musiba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito na'am na'am lava yaluzu allawz fakewa gashi nan bakwai karatun ashifa bane ashifa yake cewa walaza abu sufyana minhu bisul'ihi abu sufyana yazo ya samu fakewa a wurin annabi lokacin da bala'i ya sauka wa mutanen makka abu sufyana yazo da daddare yace wa annabi ya muhammad waɗannan jama'a da kai addu'a suka shiga wannan hali iyayenka ne ai ƴan uwanka ne dan haka ni kuma ni ne shugaban su ni kuma dan uwanka ne na kawo fakewa ta gare ni ka taimake mu kai mana addu'a shine sai me ashifa yake cewa walaza abu sufyana minhu bisul'ihi abu sufyana yazo ya kawo fakewar shi to ya luzna din ana nufin suna fakewa wato ma'anar shi ɗaya da wancan wanda yazo a cikin wannan hadisin na farko wanda yake magana akan cewa al-qayyimul wahid shi yake sai musu sabulu shi yake sai musu kaza shi yake musu kaza shi yake yi musu kaza ba wai daga lazzatu bane kuskure ne a fassara shi daga mata 40 wai suna neman jin dadi daga gare shi jin dadi na jima'i kenan ake so a ce ba haka ne ma'anar ba kuskure ne to kun ga irin wannan kalmomin yanzu in kina karatun hadisi idan kika in kika ga irin wannan ya luzna din kina duba waɗannan littattafan kai tsaye kina duba yanzu harafin ya sai kiga ya ce miki ma'anarta kaza ne amma ta zo a wuri kaza da ma'ana kaza wuri kaza da ma'ana kaza wuri kaza duk sai kawo miki hadisan ya fassara yasa malaman hadisi malaman alheri ne ministocin tsaro ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya taimaka sannan can da aka ce mutum 50 nan amma ta 50 nan aka ce 40 baya saba wa juna don ana son a nuna adadi ne mai yawa dai الحديث الثالث والعشرون حديثنا 23 عن عائشة رضي الله عنها قالت دقى عائشة الله يقارى متى يرداتا چه دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل وتمت تشغو ولينا tana da ƴaƴanta ƴan mata guda biyu tazo tana roko na abinda za ta ba ƴaƴan nan su ci kun ga maganar da ake yi jama'a duk sanda musibar mutuwa ta faru ko musibar talauci ko wani abu mata su ne ake bari da wahala waɗannan ƴaƴan ina uban su ko dai uban talaka ne ya tsallake ya bar uwar ko ya mutu ko ma dai yaya wannan shi yasa ake so ai empowering mata mata su zama suna da ilimi mata kwakwalwar su ta nuna domin su suke tunkara kalubalen da kowa baya tunkara maza ba sa tunkara kalubale duk inda ɗaya lalace an ta yi sai a zagi uwar shi ba a zagin uban yanzu ku duba ta taho ne tana neman wa ƴaƴan abinci ina za su ci adadin Aisha ta ce ke za ki yawo da wahala ta fi ki jefar da su wurin ubansu in ta jefar da su wurin uban hankalinta zai kwanta ba zai kwanta ba sai ta shiga wurin Aisha ta tasalu tana tambaya falam taji indi shay'an ghayra tamratin bata samu komai a wurina ba sai dabino kwaya daya fa ataituha iyaha sai na bata wannan dabino kwaya daya fa qasamatha bayna ibnatayha sai ta raba wannan dabino guda daya tsakanin ƴaƴanta biyu wannan ta bata rabi wannan ta bata rabi walam ta'kul minha ita bata ci komai daga jikin dabinon ba summa qamat sai ta tashi fa kharajat sai ta fita fa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ainihin shigo wurina alaina ya shigo wurin mu fa akhbartuhu na bashi labari ai yanzu wata mace abin tausayi ta shigo da ƴaƴan mata guda biyu suna jin yunwa na bata dabino kwaya daya ta tsaga biyu ta basu suka ci ita bata ci komai ba fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ibtili min hadhihi albanati bi shay'in kunna lahu sitran minan nari wanda Allah ya jarabce shi ko wanda aka jarabce shi da waɗannan ƴaƴa mata ko ɗan yaya ne ya iya hakuri da tarbiyyar su to za su kare shi daga ainihin wuta abinda yasa ita ƴa mace ta fi wahalar tarbiyya fiye da ɗa namiji ko ya dine shi in ka sai mai na 500 ya ishe shi in mace ce sai ka ji an ce 1000 in ɗinki ne na yaro namiji sai a ce 120 in na mace ce sai a ce 250 sannan ita dole sai an sa mata kariya fiye da namiji namiji sai a ce tsallakadan ka je ka siyo mana ice ita kuma fa sai an ce samu wani ya raka ki to tarbiyyar mata yana da wahala ba wai a wannan hadisi annabi yana cewa ƴaƴa mata bala'i bane a'a yana cewa jarabawa ce Allah yana son ya kai ka aljanna ne sai ya baka ƴa mace amma sai ya ga in zaka iya shine wanda Allah ya jarabce shi ya jaraba shi ya bashi irin waɗannan ƴaƴa mata ya tsayaye tarbiyyar su don hadisin yazo da lafuzza ya tsayaye tarbiyyar su to za su zama mishi sitira daga ainihin wuta to in kuma ya kasa cin jarabawar fa ya bar su suka zama ballagazai fa to nan kuma ba za su zama mishi kariya daga wuta ba ina fata an gane to kun ga daga cikin kariya shine wannan matar da Allah ya bata waɗannan ƴaƴa jarabawa ce ta saman musu me za su ci ba wai ta dora musu talla ba ku kiyaye jama'a talla ba mafita bane ga dukkanin halin rayuwa musamman talla ga ƴa mace yana daga cikin hanyoyin gurɓacewar su da kuma hanyoyin tarbiyya ai hanyoyin lalata tarbiyyar su wannan hadisin yana kuma karantar da mu wasu darussa yanzu a ce jama'a gida irin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan ɗaki irin ɗakin first lady matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ƴar Abubakar Siddiq babban attajirin birni ma'ana ba a samu soyayyun kaji a ɗakin ta ba samu dambun nama a ɗakin ta ba samu juice a ɗakin ta ba to a samu buhunhunan masara da shinkafa mana amma dabinan ma kwaya daya waɗannan mutanen ba su maida duniya bakin komi ba dan ubanta ne Abubakar ya tattaro dukiyar shi gaba daya yazo ya kawo manzon Allah ya ce ga su ai musulunci mai annabi ya ce da shi ma za ka rakta li ahlik iyalanka mai ka bar musu
sai ce taraktu lahumullah wa rasuluhu, na bar musu Allah da manzon shi. Ko kudin ce fa nan ranar bai fitar ba sayyidina Abubakar ne Siddiq da annabi ya rasu aka nada shi zama khalifa musulmi bai da ko kwabo, albashi da suka sa mishi da allowance bai ishe shi ce fa ne ba, dama dillali ne, sai dibo a tambofin shi sai zubo aka zai tafi dillanci. Umar ya ganshi, ina zaka je Abubakar? Yace zan tafi in je in yi dillanci ne. Yace wal khilafa, khalifancin da muka nada ka fa ka zama shugaban musulmi? Yace ba ku samun albashin da zai ishe ni ba, ba zan je kuma in saci dukiyar jama'a ba, shine zan je in yi dillanci na da safi, idan dare sai in aje kujera sai in muku khalifanci. Umar yace ba mu yadda ba, ka koma nan da nan. Aka je aka tara yan majalisa, suka je suka yi taro, aka ce an ba da cikakken albashi da allowance da zai ishi Abubakar ne Siddiq. Abubakar ne Siddiq ya shekara biyu akan khalifanci, wannan labarin yashi ce take faɗa mana Aisha As-Siddiqa, ta ce da ya rasu, dama da ya zo rasuwa sai tattara su, don su Aisha suka rage, wanta Abdurrahman ya rasu, sewa Aisha, Asma, sai yan waɗanda ba za a rasa ba su Muhammad, sai tara sai ce ina roƙonku arziki, idan na rasu duk abin da ya rage nawa na dukiyata kar ku manta fa, dama bai da kuɗin, dan abin da ya samu ne in an bashi albashin 60,000 yayi musu ce fa nan 40,000 an dan ci 10,000, dan 10,000 da ta rage account da ƴan liguna da takalma da yake da su, sai ce ku tattara su ku je ku kai su ga baitul malin musulmi. Da ya rasu kuma Aisha abin da ta tsayi kenan aka yi, aka tattara waɗannan dukiya da ta ɗan rage ƴan kaɗan ɗin fa, sai aka kai baitul mali. Shine Aisha ta zo tana cewa wallahi babana Abubakar ba shi ya ci riba da gwamnati da yawa mulki ba, ita ta ci riba da kanshi, don mun mu ƴaƴan shi ba mu ci komai ba, shi ma kuma bai ci komai ba. Kuma in kika karanta tarihin Abubakar Siddiq, karanta Siru Alamin Nubala, karanta Tarihul Islam, aka ce siririn mutum ne dogo, fuskar shi haka duk a komade alamar bai ciya koshi yayi bulbule ne ba, ba duniya suka sa gaba ba. Waɗannan mutanen ba a taba ganin mutanen kirki a duniya irinsu ba bayan annabawa. Yasa babban malami Ibn al-Qayyim yace ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walau lahumu ma kana fil ardi muslimu walau lahumu kadat tamidu bi ahliha walakin rawas walakin humu autaduha wa rawasiha. Yace waɗannan sune sahabban manzon Allah. Wannan magana ita kanta da aka faɗi girmamawa ce gare su. Waɗannan sune sahabbai, in baki san sahabbai ba, waɗannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ba dan su ba da duniyan nan gaba ɗaya ta yi rawa, ba dan su ba duk duniya ba za a samu musulmi ba. Ukubatu ibn Nafi al-Fihri sahabi ne kwaya ɗaya tun daga Madina ya fara wa'azi da jihadi da kafa garuruka, sai da ya zo ƙasar Tunisia ta yanzu ya kafa garin Kairawana, sannan sai da ya taso ya fara wa'azi sai da ya zo har Maiduguri, shi ya kawo addinin musulunci ƙasar nan, sahabi ne. Su Khalid bin al-Walid ba inda ba su shiga sun kai addini ba, akwai inda suka shiga su Bara'u dan Azib, suka je gumurzun yaƙi ya gumurzu, mutanen gari sun rufe kofa, aka daki kofa aka dake ta taki budewa, sai yace kun sa abin da za ku yi? Suka ce a'a. Yace ku dauke ni ku jefa ni cikin garin, zan bude garin. Aka ce kai ana wuta irin wannan? Yace ba ruwan ku, ku jefa ni zan bude kofar. Da aka dauke shi aka jefa shi, yana zuwa ya je kama sakata da sara da suka da datsa, sai da ya bude sakatar musulmi suka shigo, shi kuma ya watse. Mai riwaya yace sai da muka dinke gabobin shi da suka karairaye da inda ya yage wuri 86 kamar buhu dinki akai ta dindinke shi, amma dai sun yi, sai da suka musuluntar da mutanen garin. Waɗannan sune sahabbai, walau lahumu ma kana fil ardi muslimu, ba dan su ba da duk duniya babu musulmi. Waɗannan sune sahabbai jama'a. Wannan ya ishi a ce kudus, alherin Allah ya kai musu, Allah ya ƙara musu daraja da ɗaukaka. To waɗannan ainihin sahabban jama'a, gashi Aisha tana cewa dabino kwaya daya aka samu a gidanta, ba za ku yi tunani ba in kece yanzu zaki waya kici ni kaman ni nice matar shehi, nice matar shugaban kasa, nice matar shugaban kungiya, babban malami nice matar shi, amma gidana ba komai, daki na ba komai, duk duniya da lahira tun daga farko har karshe duk aljanu da mutane da kowa sama da kasa mala'iku da waye ba wanda yake darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma me Allah yace tabarakal ladhi insha'a ja'ala laka khairan min zalika jannati wa yaj'al laka qusura, albarka Allah ta kai, Allah ya ise sanya maka gonaki na abubuwa, fresh mangoro, fresh guava, fresh inabi, ba wai kan ba, ba wanda yake cikin gwangwani ba, a yanzu a ce annabi yana da gonar guava, idan yayi baki a ji a dibo sabuwar guava. Allah ya fi karfin haka, Allah ya isa wa annabi haka, amma be ba me yasa duniya ba a bakin komai take ba. Dan haka ku daina auna darajar mutane da ainihin abin da suke da shi na dukiya, wannan tunani ne na yan al'ada. In kana da kuɗi ka cancanta a girmama ka, in baka da kuɗi baka cancanta a girmama ka ba. Dalilin da ke nuna mutane ma da'awar ka gaskiya ce wai a ga kana da kuɗi, wannan kuma tunanin kafirai ne. Sai ce if he is true a man of God, why wouldn't he have a lot of money in his own account? When da gaskiya ne shi mutumin Allah ne, Allah yake wa aiki, ya za a ce bai da kuɗi mai yawa a cikin account din shi? Ya Allah da yake wa aiki ma bai san da shi ba, su kawai suna auna gaskiyar shiriyar ka ne da kudin da Allah ya baka. Kudi ba dalili bane jama'a na fifiko. A yau wanda yafi kowa kudi shine Bill Gates, shugaban kamfanin Microsoft, har yanzu bai kai shekara 60 ba. Makon nan da ya wuce ya zo Najeriya da shi da baban shi, baban shi ma an kuwa ganshi da kaukau, amma ya fi kowa kudi a duniya. Amma kafiri ne, baya sallah, bai taba wa annabi salati ba, bai taba cewa Allah na tuba ka gafarce ni na musulunta ba. Yanzu kenan za a ce duk duniya yanzu ya fi kowa daraja? Saboda haka ku daina auna mutane da abin da suke da shi na kudi. Inna akramakum indallahi atqakum. Amma wannan famu ne nan da muka taru a masallaci ko makaranta muka san haka, ƴan duniya su ba ruwansu da wannan wa'azin, in sun ganka da kuɗi su mutunta ka, in baka da kuɗi su yi maka dariya. Dan haka yau aka samu wasu mashirmanta daga cikin matasan ahli sunna, wai sai suke ganin to bari su tara kuɗi, suna da motoci, suna da gidaje, suna sanya kafta-kaftar riguna irin na sanatoci, shine zai sa a rinka girmama su. Dan haka kullum malami shine dillali ya kawo mishi manya-manyan riguna, hujjar shi kanshi ba wannan riguna yake so ba fa, amma wai hujjar shi shine in ba irin wannan muke sa ba, ka san ba za su ga darajar mu ba. Shi so yake sai an ga darajar shi in ya bayyana a sura ta masu kudi, darajar da Allah ya mishi baya kallon wannan. Allah ya kyauta muttafaqun alayhi, wannan hadisi na as-sayyida Aisha, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Al-hadithu ar-rabi' wal-ishrun, hadisi na 24, an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama limra'atin min al-ansar ma mana'aki an tahujjina ma'ana qalat kana lana nadihun فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا نمضه عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حج. متفق عليه. عبد الله بن عباس الله يقال مش يردايت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار, manzo Allah ya ce wata mace daga cikin matan Lansarawa, wato matan Madina. Ina son ku gane amma fa, matan Ansar ko mazan Ansar ko Ansar ba wai mutanen Madina kai tsaye za a fassara ba a yanzu, wannan khasiya wannan daraja tasu ta tsayi ne ga wadancan da suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da karki ga mutumin Madina yanzu kice ga Ansar dan sun maida abin su ma al'ada, yanzu zaki ji su akwai Ansar yanzu kamar buzayen Senegal, in kika hadu da su anan kin hadu da wanda yake malami ne sai kiji ya ce shi al-Ansari ne, haka suke cewa kansu ga sunan su Isma'il al-Ansari, su Hammad al-Ansari da makamantan su, malamai ne buzaye ne, amma nasabar su tana karewa ne zuwa ga wadancan sahabbai. To Ansariya din ba wai kabila bace, aiki ne nusratun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taimako ne da so gabatarwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yace wallazina awa wa nasaru, Allah ya jinjina wa mutanen nan, yace mutanen da suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka tallafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wadannan mutanen kirki ne da gaske. To wannan darajar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa ta takaitu ne ga waɗanda suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wannan da Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana, mutanen da su ne suka zauni kasar Madina, mana kasar Madina ta su ce imani nasu ne, yuhibbuna man hajara ilaihim, wanda duk ya gudu ya tafi wurin su saboda musulunci son shi suke, ba sa ganin ya kuntata musu, ba sa cewa baki sun yawa a gari za a mamaye mu, a ayuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, idan suka dauka suka bayar ba sa jin kyashi, ba sa bin wannan abu da ransu suna ganin to ai da ina da awaki kaza zuwan bakin nan dai din ne sadaka da su, to Allah dai ba mu lada tunda Allah ya san dan shi muka yi. Ansar ba sa yin haka, ba sa bita da kulli akan ayyukan alkhairi da suka aikata. Ina fata an gane abinda nake so in ce jama'a, a hakikanin al'amari dole ne ku tsaya ku ga waɗannan mutanen me suka yi wa Allah, Allah ya yarda da su, ke ma sai ke kokarin kwatanta wannan abu, domin nusra taimako na addinin musulunci da taimakawa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan yana nan dindindin matukar duniya tana rayi. To wannan mata daga cikin ansarawa annabi ya ce da ita ma mana'aki anta hujjina ma'ana, me ya hana kiki zo ki hajji tare da mu, qalat sai ta ce kana lana nadihun, muna da raƙumi, faraki bahu abu fulani, sai baban wane ya hau wannan raƙumin, wabnuhu da kuma danshi li zawjiha, wato danshi ko kun fahimta jama'a, wato take cewa faraki bahu abu fulanin wabnuhu li zawjiha, baban wane sai ya hau wannan raƙumin da kuma danshi, to dan nashi sai ta ce tana nufin dan shi amma dan na wajen mijin ne kadai, wato ba ita ta haifa ba, wani da daban wanda wata matar shi ce ta haifa mishi ba ita ba, wabni hasan nan da kuma danta ita matar wanda ita ta haifa, ko kun fahimta jama'a, tana cewa muna da raƙumi babba wanda da akan shi zamu tafi aikin haji, sai miji na ya hau da dan shi wanda wata mata ta haifa da kuma dana wata raka nadihan, sai ya bar wani raƙumin nan bahu alaihi wanda akan shi muke zuwa muke dibo ruwan da muke sha a gida, kun ga kenan ba dama a tafi aikin haji ko, domin raƙumin da ya kamata mu tafi da shi wani ya tafi da shi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzo Allah ya ce da ita fa idza kana ramadan, to idan ramadan yayi, idan azumi yayi ita mai rishi kije ki umara a cikin shi, fa inna umratan fi ramadan, domin umara a cikin ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, ta yi daidai da yin haji tare da ni, muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi. Abinda wannan hadisi yake nunawa jama'a, idan baki samu damar yin aikin haji ba kika je kika yi umara a cikin watan ramadan, to wannan umara ladanta da matsayinta yayi daidaita da hajjin kuma tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, duk da fa ba za a ce wannan umarar ta sauke miki kuma hajjin musulunci ba,
amma dai ana cewa wannan Umara kina da ladanta irin ladan da za a samu tare da Hajji tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wanne hajjatan eh haka yazo to wannan na kawo daga haddata ne akwai riwaya hadisi da yazo mai kuma cikin Bukhari eh haka yake annal littafi الحديث الخامس والعشرون حديثنا 25 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عبد الله بن عباس يتي وتماتا تزوتتي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي نظرت أن تحج حتى ماتت واتا تاي القوري تاي باكن شيزات أزمي tobate ay bai zati haji tobate hajjin ba har ta rasu afa a hujja anha inje in yi mata hajjin qala na'am hujji anha annabi yace ki je ki mata hajjin ara'aiti law kana ala ummiki daynun da a ce mahaifiyarki ana binta bashi a kunti qadiyata zaki biya wannan bashi uqudullah ku biya Allah bashi ku cika wa Allah alƙawarin da kuka yi فالله احق بالوفاء الله شيء في cancanta a cika wa alqawari rawahu al-bukhari al-bukhari yarwayta wannan hadisi jama'a kun ji wannan hadisi ta kula da cewa mahaifiyarta da ta samu ikon ta haji da ta yi amma ta cika a halin kuma ta yi bakance abin da ake nufi bakance shine ki ce lillahi alayya an af'ala kaza wa kaza nayi wa Allah alqawarin zan yi kaza da kaza sai kuma Allah ya cika miki wannan buri naki na sharadin to dole ki je ki yi wannan shake kira bakance Allah ya ce a cikin alqur'ani yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira bayin Allah nagari suna cika bakancen da suka yi saboda suna jin tsoron wani ne wanda sharrin shi yana tartsatsi ma'ana ba wai ibadar da Allah ya dora miki ba ibadar da kika yi wa Allah alƙawarin in kin samu kaza zaki in baki yi ta ba ranar kiyama ko an tafi da ke aljanna za a iya dawo da ke shine tarzatsin sharri ranar ku kiyaye ba wai sallar azhar ko la asar da kika ki da gangan ba a'a cewa kika yi lillahi alayya an usalli arba raka'atin in kaza wa kaza idan mijina yayi sai mun atamfa me kaza in mijina yayi dinka mun kaza ni ko zan yi raka'a hudu nafila sai Allah ya sa mijinki ya sai miki to dole ki wannan sallah in baki wannan sallah ba ko da ranar kiyama ga kicin an ce a kaita aljanna to za a iya cewa a dawo da ita me yasa a dawo da ita saboda bata cika wancan bakance ba sai a ce a kaita wuta shine sharri ranar kiyama yayi tartsatsi ya kai gare ta kenan dan haka dukkan mutumin da ke tsoron sharri ranar lahira yayi kokarin ya rinka cika bakancen da ya tsakanin shi da mutane to tsakani da Allah da ya bakance kuma shi yafi dacewa da cancanta to sannan wannan yana nuna kenan da ina iya daukewa uwa ko uba duk abin da ya lazince shi ga shi kanshi akwai wasu abubuwa waɗanda a musulunci ƴaƴa ne kadai suke iya daukewa iyaye daga ciki akwai waɗannan abubuwa da a ce yanzu mahaifiyarki za ta yi alƙawari in ta samu sarari za ta yi azumi guda daya kuma ta samu sararin ba ta yi ba to irin wannan azumin ne ake ramawa mamaci ba kowane azumi ne ake ramawa mamaci ba sai azumin bakance shi kuma wanda ke iya ramawa shine daga cikin ƴaƴan shi waɗanda za su gaje shi Allah madaukakin sarki ya taimaka alhadithu sadis wal 20 hadithina 26 عن عبد الله بن عباس دغ عبد الله بن عباس رضي الله عنه الله يقرا مش يرجع قال يتي جاءت امراه من خصعم عام حجه الوداع وتماتا دغ cikin قبيله خصعماوا تزورن النبي صلى الله عليه واله وسلم شكرر حج بنكوانا جماعه wannan aikin haji ita ce kadai aikin hajin da manzon Allah صلى الله عليه واله وسلم yayi bayan ta annabi bai taba yin aikin haji ba kafin ta annabi bai taba yi ba bayan ta bai sake yi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama fil akhirati wal ula jabir dan abdullahi yace annabi ya aika wa musulmi duk inda suke da goron gayyata cewa jama'a bana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai aikin haji domin kafin nan sayyidina abubakar ne siddiqu ya je